بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 10 ga watan Zulqa'da, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1432, daidai da 8 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jerin karatutukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha للإمام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. إذن جماعة بسمان تابع من شد أينهم أسل مقدم روانا للتافي عندما لم يقرروا آول القرآن وأن ذكي شارب جيدا قمد بينا شوا ملكي قباء بيشي أهن الله إكي كما الله كده إيكو أكاكومي الله كما شيها لتمتوا درائيوا دون جرب تبايشي cikin su wane ne zai kyautata aiki, domin Allah madaukakin sarki shine buwayayyen sarki mai matukar gafara. Sannan ya sake marabaya da wata aya da ke tabbatar da cewa kowane rai sai ya dandane mutuwa, haka Allah zai ci gaba da gwada bayin shi yana jarabta su da alherai da sharri, duk wannan baki daya don ya gwada karfin imanin su da kuma yaya ne ainihin wato al'amarin su yake. Sannan ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Annabi ke nuna cewa alaƙar shi da duniyar nan kamar alaƙar matafiyi ce da ke tafiya, sai gajiya ta kama shi ya samu bishiya ya zauna ya huta, ya gama hutawa sai ya tashi ya tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan ya fara bayyana cewa shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce daidai, kuma ita ce shiriyar da ta saba wa dukkanin al'adu da gargajiya na sauran al'ummomi, musamman a wajen mu'amala da jana'iza da gawa, saboda tana tattare da kyautata wa mamaci da mu'amalar shi da abin da zai amfane shi a kabarin shi da kuma ranar lahirar shi, da kuma kyautatawa ga iyalai da dangin shi, da kuma tsayar da cikakkiyar ibada da ku bayi waɗanda kuke da rai kuke yi a cikin mu'amalar da kuke da wannan mamacin. Yace dan haka mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wa mamaci tana tattare da bautar Allah, da kyautata wa mamaci, da kintsa shi, da shirya shi ta hanyar wanke shi da yi mishi sallah da addu'a, da kuma miƙa shi zuwa ga ubangijin shi, da irin yadda Annabi da sahabban shi ke tsayawa a gaban ainihin wato mamaci sahu-sahu, suna masu godiya ga Allah madaukakin sarki, suna roƙa mishi gafara, sannan suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mishi, sannan su ɗauke shi su kai shi zuwa ga kabarin shi a lokacin da kuma Annabi yakan tsayu da shi da ainihin sahabbai, suna masu roƙon Allah madaukakin sarki domin Allah ya tabbatar da wannan bawa nashi ta amto shi dangane da tambayoyin da mala'iku za su yi mishi. Bayan an rufe mamaci a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wati ake da wannan mamaci ba, lokaci zuwa lokaci kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan kula da shi wajen ainihin kai mishi ziyara da yi mishi sallama da addu'a, kamar dai yadda aboki yakan kula da abokin shi a lokacin da suke duniya. A daidai waɗannan wurare ne za muka ainihin saurara, za mu ɗauka daga inda ya ce fa awwalu zalika, kula ta farko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wa mamaci, ta'ahuduhu fi maradihi wa tadhkiruhu al-akhirah, kula da shi dangane da rashin lafiyar shi da kuma tunasashe shi game da lahira, wa amruhu bil wasiyyati wat tauba, da kuma umarnin shi da yin wasiyya da kuma ainihin tuba, wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illa Allah litakuna akhir kalamihi, da kuma umarnin wanda ya halarci wurin da wani zai rasu da cewa ya laqana mishi la ilaha illa Allah dan ta zama ita ce magana ta ƙarshe.
ثم النهي عن عادة الأمم التي لا يؤمن بالبعث والنشور لا تؤمن بالبعث والنشور sannan sai kuma hani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi game da ainihin kwaikwayon al'adun al'ummomi waɗanda ba su imani da ainihin wato tashin duniya ba da kuma hada dan adam wato dangane da abin da ya shafi al'amuran jana'iza ya kamata jama'a su san cewa al'amarin jana'iza ibada ce tsantsa al'ada ba ta da mashiga ko misqala zarrati shi yasa ba abu ne wanda za ku bari a hannun tsofaffi ba saboda su suka dade a duniya su ne ainihin suka san al'adun Hausawa ko Yarbawa ko makamantan haka a'a za a dubi waɗanda ke da zallan ilimin addini ne ilimin addini kuma zallan ilimin sunna ba a kara ko misqala zarratin game da abin da ya shafi harkar jana'iza saboda in kuka yi karar kun cutar da wannan da yanzu zai tafi ga Allah saboda kun bari wasu ƴan al'ada ƴan gargajiya wasu jahilai mutsutsukakku sun dauke shi sun mika shi ga Allah cikin kazanta da bid'a da kuma al'adu wanda Allah bai yarda da su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da kwaikwayon al'ummomi waɗanda ba su imani da ainihin tayar da mutum ba su imani da tashin alkiyama ba kafirai kenan min latumul hudud na marin fuska saboda bakin ciki sai ga an yi mutuwa wani yana gaurawa fuskar shi mari ya gaurawa fuskar shi mari nan ya mari fuskar shi wa shakki siyab da kuma yaga tufafi wa halqi ra'si da aske kai kaga mutun ya ainihin wato aske kawuna wa halqi ru'usi da aske kawuna wa raf'i sauti da kuma daga murya bin nabbi ta hanyar ainihin kwarmato wan niyaha da kuma kuka ya tawabi zalika da abubuwan da suke biyo haka kamar burjima da zubawa jiki kasa shine in ka karanta al-adabul arabi haka zaka ga yadda ake nuna yadda suke yi sai dan akai mutuwa mutun yana tsaye sai fadi ya daka da gindi wato daga tsayuwar sai ya fadi ya zauna da duwawu daga tsaye bam sai ya fadi ya miƙe kafafuwan shi kamar dan shayi yana burjima yana yayyaga rigunan shi yana dibo kasa yana zubawa a jikin shi yana ya waili na shiga uku na lalace na shiga uku na lalace haka zaka zo ka ji sharrin da ke tattare da ire-iren waɗannan kalmomi a lokacin da akai mutuwa a san da kake fadin su a inda wani sahabi ya fadi ya suma sai kallon shi ta dauka cewa mutuwaye sai ta rinka burjima tana ihu ta shiga uku ta lalace wani da wani ya mutu yau kuma ga wani ya mutu dawa aka dan mu kaza 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 ashe su ma yai sai da ya farfado sai ya ce ba ni baki aka ce mishi algafin ta malam ya akai sahabi ne Abu Musa al-Ash'ari malami sai ya ce sabda na fadi din nan ba mutuwa ne ba su ma nai duk kalmar da ta fadi sai a juyo sai a ce mun kai ma haka in ta ce na shiga uku na lalace sai ta ce kai ma ka shiga uku ka lalace shine gaskata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu zo mu ji da yace al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ane mishi azaba a kabarin shi da gargadan kukan da aka yi mishi a wata riwaya da gargadan kukan da aka yi mai da gargadan azaba shi a ranar lahira da waɗannan riwayoyi guda biyu sai suka tabbata wanda duk aka yi kukan mutuwa za a yi mai azaba a kabari kuma za a yi mishi azaba a ranar lahira saboda haka za mu zo mu ji tattaunawa dangane da fassarar waɗannan abubuwa da malamai suka ce dukkan al'ummin da su kazan cikin al'adunsu suna kukan mutuwa to in kai kana rayuwa cikin su dole daga cikin wasiyarka kace kuma kar ai maka kukan mutuwa kar ai maka anniyaha anniyaha ita ce wannan al'ada ta jahiliya wanda zamu zo mu ji ta a cikin hadisi Imam Muslim ya rawaito daga sahabiya Ummu Salama Allah ya kara mata yarda a lokacin da mai gidanta ya rasu sai take cewa gharibun mata fi ardil ghurba bako kuma ya mutu a bakuwar kasa lokacin da suka je kasar Habasha suka yi hijira sai ya rasu a can sai daga can sai suka dawo Madina to a Madina ne sai ya rasu ma'ana mutanen Makka ne sai shi mijinta ya rasu a Madina shine tace bako ya rasu a bakuwar kasa ba wanda ya san darajar shi
sai ta ce wallahi sai na yi kuka, sai na yi niyaha, sai na gayyato jama'a, na biya kuɗi, na yi hayan mata su zo a yi kuka, a yi burgima a gidan nan don a gane gwargwadon son da nake mishi. Ta ce ina ta aikawa da goren gayyata, ina ta aikawa mata 'yan al'ada a zo za a taya ni kukan mutuwa, shi ne asalin niyaha ɗin. Ta ce tana cikin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ziyarce ta, yi mata ta'aziyya, kuma ya ji irin azamar da take sai ya hana ta. To wannan yana daga cikin al'adu. Har yanzu a ƙasashen nan inda ba su fahimci addini ba, yadda ka san ake zuwa ake ɗauko hayan tanti da kujeru ranar suna ko ranar biki, haka ake zuwa kuma akwai mata da za a je a same su, asali su tsofaffin masharranta ne da suka rayu a jahiliyar. Sai da haka suna nan ba su da wata sana'a, idan aka yi mutuwa sai a zo sai a yanki rasiti a wurinsu, naira 10,000, naira 30,000, sai a zo da mota bus sai a ɗibo su kamar su 30 ko 50, za su taho lafiya ƙalau, amma ana zube su a kofar gidan sai su fara ihu, suna tsalle, suna zubewa, suna burgima, saboda wai haka shi ne zai nuna gwargwadon farin jinin mamacin a wurin dangin shi da gwargwadon kuma yadda suka kula da shi. Wannan ita ce asalin niyaha. Ita ce jiya kuka ji muka ambaci wani bama guje, Abu Ma'abadin yake cewa matar shi Ummu Ma'abad, idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba ya Ummu Ma'abadi, yace yake uwar Ma'abadi matata, to idan na rasu ki yayya ga rigunan ki tas, sannan ki mari kuncin ki, ki yi burgima, ki watsa kasa da gargadan sona, da gargadan irin yadda zaki min wannan burgima. To wannan asalin jahiliya ce, manzon Allah ya hana akwai kwayan wannan. Na daga ciki sanya bakaken tufafi a lokacin rasuwa, wannan al'ada ce ta kafirai daga cikin Yahudawa da Kiristoci, a ce an yi maka rasuwa sai ka sanya ainihin bakaken tufafi, ko kuma zaka tafi ziyarar matsabarta sai ka sanya bakaken tufafi. Wannan al'ada ce ta kafirai daga cikin Yahudu da Nasara da maguzawa masu bautar wuta mutanen ƙasar Iran. Bai halatta ba a musulunci ko miskala zarratin ka sauya wani launi na tufafi, ko ka sauya wani launi na aski, ko sauya wani launi na tafiya, saboda an yi maka rasuwa. Domin kamar yadda muka ce a jiya, nassoshin Alƙur'anin nan suna tabbatar da cewa kowa zai mutu. Kenan yanzu duk wanda aka haifa, to kuma abu na biyu da ake jira shine me? Shine ainihin ranar mutuwa. Waladatka ummuka ya ibna adama bakiya, والناس حولك يضحكون سرورا، فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. سند أولك تهيسيك يا كيت أن أدب زوى كيبيني أنن كما كوكا سنا مرنا يكتو كيكو قليلا مرمت وركا يجن سنا كوكا كيكونا كنا مرنا تكاغ الأمر يا يكين أما كركسكي كازو دنيا كنا كوكا سنا مرنا zaka tafi lahira kuma kana kuka suna kuka. To turba irin wannan halin, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi yasa zamu ji a cikin wannan karatu da zamu rinka kusan kowane bangare na daga al'amuran jana'iza sai da manzon Allah ya hani game da kwaikwayon wasu al'ummomi, hatta wajen kabari in banda aka samu a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin nau'in kabarin shak wanda ake tsaga shi a tsakiya. Wallahi sai da manzon Allah yace al-lahdu lana wash-shaqqu li ghayrina, lahd shine namu, shaqqu kuma na kafirai ne ba namu bane. To amma kasantuwar a aikace an samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin yin kabarin shaq da wasu mamata, shine kawai ya halatta. In ba haka ba a cikin wannan riwaya yayi inkari, yayi kyama, kuma ranar da yaro su aka aika wa masu haƙa suka taho sai ana fatan wanne ne zai kasance, sai masu haƙan lahadi suka zo. To haka al'amarin yake jama'a, dangane da zaman makoki, haka al'amarin yake dangane da ɗaukar gawa a tafi za a kaita. A daidai lokacin da kafirai in suka ɗauki gawa daga cikin ainihin sojojinsu ne, ko 'yan sandansu, ko kwastam ɗinsu, ko kiristocinsu, ko yahudawansu, tafiya za ku ga su ne luɓu-luɓu-luɓu da gawa ko? A daidai wannan lokaci sai Annabi ya ce mu kuma an ɗauki gawa a yi sauri. Shine shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta saba wa ainihin al'adun kafirai, kuma Annabi ya yi hani dangane da kwaikwayon al'adu na kafirai. na fata an gane. Kafirai na daga cikin al'adunsu, aka rasu sai su ɗauki auduga sai su cuccusa a kunne da hanci da cibiya da duburar mamaci. Shari'ar musulunci duk sai ta hana waɗannan abubuwa. Jama'a za ta mu samu waɗannan abubuwa domin littafin sunan shi Ahkamul Jana'izi wa Bid'a'uha, hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bid'o'inta. Kuma wani hamshakin malami ne, ƙwararren malami ne, gogagge ne a ilimin hadisi da fiqhu da kuma sanin mazhabobin malamai, shi ya rubuta, wanda kaf an tabbatar da cewa a musulunci har zuwa yanzu bayan rasuwar malamin da yau shekara kusan 12, har yau ba a samu littafin da aka rubuta shi dangane da jana'iza ingantacce kammalalle wanda yake an riga an tabbatar da cewa ya taɓo duk abin da ake nema game da al'amarin gawa irin wannan littafin ba. Tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu, wannan shine last recommendation na malamai har zuwa makon da ya gabata. Allahu akbar, Allahu akbar. Malam yace wa sannal khushu'a lil mayyiti, sannan manzon Allah ya sunnanta ainihin wato natsuwa ga ainihin mamaci, wato in aka zo ana al'amarin gawa banda jayayya banda hayaniya banda kwaramniya, ana son a rinka samun natsuwa a ainihin wato jikinku, ka a rinka samun kuna yin abubuwa kamar ranar biki ke, a duk abin da za ku yi a natsa za ku yi shi. Na je wani gari jama'a jana'iza ta kama, naga abin mamaki, an yi mutuwa duk manyan mutane malamai ustazai duk sun ja baya, ɗan area boys aka barwa abin kawai. Nace gaskiya wannan al'amarin ba haka ake yi ba, saboda haka yan area boys ɗin nan mahallin shahid kenan, hayaniya irin yadda suke a basu a bakin tasha haka suka rinka yi awo. Ta dubi malaman nace yaya haka, suka ce to ai wannan haka aka saba. Nace a'a, ku malamai ku ne za ku wuce ku yi komai, ku za ku yi wankan gawa, ku za ku sa littafani, ku za ku ɗauki gawa, ku za ku komai, sauran jama'a taya ku za su rinka yi, su ne suna ganin yaya ake yin al'amarin. Tamam, kuka ja da baya yaya kenan, dole ai hayaniya. Shi dan area boy duk inda ya tafi, in ma makabartar ne hayaniya zai yi, don shi gaba ɗaya ƙwaƙwalwar shi ta riga ta yi rijista ne cikin hayaniya. Saboda haka natsuwa ake a wurin al'amarin gawa. Sannan wal buka allazi la sauta ma'ahu, manzon Allah kuma ya sunnanta kuka wanda yake babu murya a ciki, ma'ana kukan da ainihin Bahaushe yake cewa sharbe ko sharbine, wanda ke zubar da hawaye kawai, to wannan manzon Allah ya sunnanta haka. Wa huznal qalbi, manzon Allah ya sunnanta damuwar zuci, in an yi rasuwa zuciya ta dauki damuwa, to yana daga cikin sunna. Wa kana yaf'alu zalika, shi da kanshi ya kasance yana aikata haka, yayi kuka wanda babu murya a ciki, sannan zuciyar shi ta cika da damuwa. Wa yaqulu, kuma ma cewa yake, tadma'ul aynu, idanuwa na hawaye. Wa yahzanul qalbu, zuciya tana damuwa. Wa la naqulu illa ma yurdir rabb, amma ba za mu faɗi abin da zai bata wa ubangiji rai ba, sai dai mu faɗi abin da zai yardar da ubangiji. Ma'ana kun ga, ku dubi yadda manzon Allah ya sani kowa sallallahu alaihi wa sallam, yace idanuwa suna cike da hawaye, sannan kuma zuciya tana cike da damuwa, amma baki ba zai faɗi komai ba sai abin da ubangiji zai ji daɗi. Domin akai maka rasuwa, in har kace kana jin daɗi saboda an yi maka rasuwa, wannan ƙarya kake yi. Mahaifinka ya rasu kace kana jin daɗi, matarka ta rasu, ɗanka ya rasu, ƙaninka ya rasu, yo ko makwancinka ya rasu, kai ko mota kuka shiga da mutum akai haɗari, aka tashi kai ka watsake ka muke ka jagije, wani ya rasu kuna mota guda, zai zama kace kana murna? Ba zai yi kai murna ba. To balle ɗan uwanka. Saboda haka ashe da gaske ne zuciya tana cike da damuwa, sannan kuma idanuwa sai su rinka kwararar da hawaye, to baki fa kar a sake a faɗi wani abu sai abinda ubangiji zai yarda da shi. Wannan hadisi sahihin hadisi ne insha Allahu ta'ala, za mu zo mu karanta shi a nan gaba, shafi na 21, yana nan a cikin silsilatul ahadithus sahiha a cikin lambar mujalla, ya lamba ainihin wato hadisi na 1732 insha Allah. Za mu zo, akwai inda za mu karanta shi da cikakkiyar riwaya. Wa sanna sallallahu alaihi wa alihi sallama li ummatihi alhamda wal istirja, manzon Allah kuma ya sunnanta wa al'umma shugodiya ga Allah,
da kuma ainihin istirja'i wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za a yi godiya ga Allah ne dan me? Domin nuna duk abin da Allah ya hukunta to babu laifi akan haka. Ina fata an gane. Shine alhamdulillah ala kulli halin kenan wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Kowane hali ka samu kanka sai kai godiya ga Allah. Ba a zagin Allah, ba a sukar Allah. Manzon Allah ya sunnanta yin godiya ga Allah wal istirja'a da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal ridha anillahi da kuma yarda da hukuncin da Allah yi. Walam yakun zalika munashiyan lidam'il aini, yin haka kuma bai kore hawaye da ido zai zubar ba. Duk da zaka rinka fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to babu laifi kuma dan hawaye na zuba ainihin daga ido. Wa husnul qalbi da kuma damuwar zuci. ولذلك كان أرض الخلق في قضائه. سوره هكا من ذن الله يفكوا يردى بهكونشن الله جمد هكونشن الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظمهم له حمدا من ذن الله يفكوا جرم مبوديا دا الله. وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم. جد إرم ونن توهيدي دا كيتكاد زوج يرمان ذن الله. أما دا أكوى يقري تنش إبراهيم يا رسول. Sai kuma gashi ya fashe da kuka, amma kamar yadda muka faɗi kuka na hawaye. Rafa'atan minhu, domin tausaya mishi da yake. Ra'fatan minhu wa rahmatan lilwaladi, domin ainihin wato irin taushin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Shine ra'fatan minhu, wannan taushin zuciya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Manzo Allah yana da taushin zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa rahmatan lil waladi, sannan kuma domin tausayawa shi wannan yaro. Ina fata an gane. Wa riqatan alaihi, da kuma jimamin wannan yaro. Wal qalbu mumtali'un bir ridha, amma fa zuciyar tana cike da yarda anillahi da hukuncin Allah azza wa jalla. Wa shukrihi, kuma zuciyar tana cike da godiya ga Allah. واللسان مشتغل بذكره وحمده, ادي لوكاتين دا harshen shi ya shagaltu da ambaton Allah da kuma zikirin Allah madaukakin sarki. Jama'a, kun ji halin da manzon Allah ya kasance da aka waye gari dan shi Ibrahim ya rasu, wanda wannan baiwa tashi Mariyatul Qibtiyya ta haifa mishi. Yaron yana dan karami kamar da zamu zo mu ji cikakken tarihi a gaba. Sai aka waye gari Allah madaukakin sarki ya dauki ranshi. Manzon Allah zuciyar shi tana cike da damuwa, bakin yana cike da tarji'i istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sannan kuma ainihin idanuwa na zubar da hawaye. Kun ji sunan manzon Allah ko? Manzon Allah ya nuna damuwa, ya nuna bacin rai, amma ya yarda da hukuncin Allah, bakin kuma bai faɗi komai ba sai alheri. To bari ku ji sharhin da wani babban malami yayi. Malam yace min kalam ibn al-qayyim rahimahullah في الفصل الاول من الجنائز من زاد المعاد. wannan magana ya ciro ta ne daga cikin ainihin maganganun da Ibn al-Qayyim yayi a cikin fasli na farko a babin janaiza a cikin littafin shi mai suna Zad al-Ma'ad. wannan littafi ya cancanta duk musulmi ya mallake shi ya karanta shi, ko kai dan boko ne. Akwai fassarar shi na turanci da aka yi abridge din shi, takaitacciyar fassarar shi da aka yi. The provision for the hereafter, sunan fassarar kenan. The provision for the hereafter, ma'ana tattalin gidan lahira. Tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani babban malami ne mai shauƙin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tafi aikin hajji a kafa daga kasar su ta Sham, sai ya zama ba shi da kuɗi da zai hau jirgi ko mota ko jaki ko menene a lokacin nan. Shine sai ya tafi da kafa. Sai ya samu wani ya goya shi a jaki kuma ya rage mai hanya ko a doki. Sai ya isa da wuri, sai je Umara sai ya ga zai dade ba a yi aikin hajji ba. Sai ya ce bari ya rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Littafin mujalladin shida ne. Zadu Ma'ad, buzurin lahira, fi hadi khairul ibad, game da shiriyar fiyayyen halitta. Allahu akbar. Malaman salafiya kenan tun da haka suke. Ku dubi bayan Allah da kayan rubuta tarihin manzon Allah saboda tsabar kaunan manzon Allah. Mujalladi shida, a nan gaban Ka'aba yake zama yana rubuta shi, yau shekara 600 da wani abu.
a cikin sai da ya kawo komai game da yaya manzon Allah yake kaza, ya manzon Allah yake kaza. Littafin Ibn Nabawi da kake gani fa juz'i na hudu ne a cikin littafin. Dogo sai yace to bari kuma mu dan kawo maka kadan daga yadda Annabi yake magunguna da irin yadda kuma yake ainihin fada wa wasu magunguna. Waɗannan fa wai duk dan kadan ne ya dan tsukkaro maka. Waɗannan irin malaman in a ce yau ya zauna a cikin gida ne a cikin littafai sai ya rubuta mujalladi 100. Tunda wannan fa kan mutum ne wai ya dan zauna ya rubuta wasiƙa nan da ya saka aljihu. Al-Imam Ibn al-Qayyim Abu Abdullah Allahu Akbar Allah ya gafarta mishi. To daga cikin maganganun shi ne malam ya dauko Azabi Ma'ad mujalladi na 1 shafi na 197 wa tamamuhu ga karashin maganganun nashi muna karantawa daga kasani. Yace walamma baqa hadha al-mashhad wal jam'u bayna al-amrayn ala ba'd al-arifin. Yayin da irin wannan yanayin wato a ce danka ya rasu, an gane irin wannan yanayin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga da ya rasu, sai kuma zuciya take cike da damuwa amma baki kuma yake cike da kalmomi na zikiri da yarda ga Allah ku, to shine wannan irin yanayin sai ya kuntata ga wani wanda wai Ibn al-Qayyim ya kira shi ba'dul arifin, ya kira shi da wannan sunan ne kamar gatse ko habaici, wai wani arifi ne, wai wani masanin Allah ne. Shi irin hada wannan abin da manzon Allah sai kuntata gare shi, ga bakin ciki a zuci, ga kuma istirja'i da nuna yarda a fatan baki. Yawma mata waladuhu, ranar da dan gidan wannan mutum ya rasu. Ibn al-Qayyim anan yana son ya kawo maka ne shiryar Annabi ita ce shirya. Ka ji da Annabi dan shi ya rasu, ya nuna damuwa ko bai nuna ba? Ya nuna damuwa ta zuci, amma bakin kuma fa ya faɗi kalmomi na alkhairi. To kaga hada abubuwa guda biyu a lokaci guda. To sai aka samu wani cikin waɗanda wai ake kiransa arifai, masana, wai har a ce masana Allah. Sai Ibn al-Qayyim ya ce da ranar da aka waye gari wannan mutum ɗan shi ya rasu, ja'ala ya bahaku, shi ko sai ya rinka tuntsirewa da dariya, yana kyalkacewa da dariya. Faqila lahu, sai aka ce da shi atadhaku fi hadhihi al-hala, a wannan halin, fi hadha al-hala, a wannan halin kake dariya danka ya rasu? Fa qala, sai yace inna Allah ta'ala qada bi qaba'in, Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta hukunci. Fa ahbabtu an arda bi qaba'ihi, shine naso nuna yardata da hukuncin Allah. Kun ji, dan haka sai ta dariya. To amma manzon Allah da dan shi ya rasu fa me yayi? Kuka yayi da hawaye, amma bakin kuma yana cike da me? Kalmomin zikiri da yarda ga Allah. Kaga na manzon Allah kenan. Shi kuma wannan fa abinda ake so a nuna maka sufi ne irin wadanda ake cewa a rufai masana Allah. Wai shi yana son ya nuna irin yadda ya yarda da hukuncin Allah, madadin ma ya nuna bacin rai, to murna zai nuna da dariya. Aka ce mishi kake farin ciki, kake dariya a wannan hali? Sai yace ai ni na yarda da hukuncin Allah ne, shine na so nuna na yarda da hukuncin Allah din. Malam yace fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli al-ilm. Ibn al-Qayyim yace sai wannan irin abu nashi sai ya rikita wasu malamai. Fa qalu, sai suka ce kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawma mata ibnuhu ibrahim. Ya za ai manzon Allah yayi kuka ranar da dan shi Ibrahim ya rasu? Wa huwa arda al-khalqi an Allah, manzon Allah ya fi kowa yarda da hukuncin Allah daga cikin halittu. Wa yablughu ar-ruba bi hadha al-arif ila an yabhak, shi ko wannan masani a ce yarda da hukuncin Allah hatta kai mishi matuƙa yana dariya. Manzon Allah kenan yanzu yarda Allah bata kai mishi matuƙa ba, shi yasa yake kuka? Ko kun fahimci inda ake samun tunkaniya tsakanin wanda ya yarda da aqidar salaf da wanda yake sufanci da kuma wanda yake kungiyanci? Shine duk wanda yake ahlus sunna ne ya yarda da manhajin salaf, in an tashi zai ce a hali kaza a gwada da na manzon Allah. Shi kuma wanda yake bin hanya ta ɗan baya kullun zai duba ne yaya yake fassara kaza din. Yanzu yarda da hukuncin Allah
da kuma karban kaddara Allah a wurin mu ahlus sunna shine ayi irin na manzon Allah abu ne a dabi'ance na da bakan tare to zuciya ce bakin ciki to amma kuma a tauhidance ana so ka nuna ka yarda da hukuncin Allah to bakinka kuma sai ya nuna ya amshi hukuncin Allah kaga an hada biyu kenan to amma shi wannan sai yana kokarin ya nuna cewa shi fa saboda tsabar yarda da hukuncin Allah shi yasa gaba ɗaya ma ba zai nuna damuwa ba sai ya rinka kyalkyala dariya yana tuntsirewa da dariya ابن القيم يتي فسمعت شيخ الإسلام فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سينجم عالمين ابن تيمية يناتشيوا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف شرير النبي تاكسا تيمة في تكا في يد أينه شرير ونم تند أكا كراش مسن أعطى الأبودية حقها domin manzon Allah ya baiwa ibada haƙƙinta fattasa aqalbuhu lirida anillah dan haka zuciye shi sai ta yalwatu da yarda daga hukuncin Allah wa rahmatal waladi da kuma tausayawa dan warriqata alaihi da kuma ainihin wato tausasawa shi wannan ainihin wato da fahamadallaha wa radiya anhu fi qaba'ihi dan haka da yazo baiwa Allah nashi haƙƙin sai gode wa Allah ya yarda da hukuncin Allah game da abin da Allah ya hukunta wa baka kuma yayi kuka rahmatan wa ra'afatan domin jin tausayi da kuma tausaya wannan yaro fa hamalathu ar-rafa'atu ar-ra'aku ar-ra'afatu 'ala al-buka dan haka wannan tausayi da yaji na yaron sai ya sa shi kuka wa ubudiyatihi lillahi sannan bautar Allah kuma wa muhabbatihi lillah da kuma ainihin so da yake wa Allah su kuma sai suka dauke shi alar rida wal hamd game da ya gode wa Allah kuma ya ainihin wato yarda da hukuncin Allah wa hadha al arif to kaga wannan mutum da aka ce masa ni baqa qalbuhu sai zuciyar shi ta kuntata anijtina il amrayni game da ta iya daukar haduwar waɗannan abubuwa guda biyu walam yattasi batinuhu li shuhudihima dan haka cikin tunanin shi sai ya kasa ainihin yalwatuwa domin iya daukar waɗannan abubuwan wal qiyam bihima da kuma tsayuwa da su fa shagalathu ubudiyatu ar-rida sai bauta ta yarda da hukuncin Allah sai ta shagaltar da shi an ubudiyati ar-rahma war-ra'afa game da ainihin bautawa Allah ta hanyar jin tausayin wannan da da kuma tausaya mishi ina fatan kun fahimta jama'a yanzu anan ibn al-qayyim da shi da malamin shi ibn taymiya sun bayyana yadda manhajin malaman farko yake malamin farko a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk abin da ya shafi tabi'a dan adam bai isa ya kauce musu ba dan haka kuka tabi'a ce face rai tabi'a yunwa tabi'a kishirwa tabi'a dan haka dan kai malami ne ko dan kai wali ne ko dan kai annabi ne ko dan kai wani sadauki ne ko wani hujjifi ne ba dalili bane akan a ce baka bacci ba dalili bane a ce baka cin abinci ba dalili bane a ce baka jin sanyi ba dalili bane a ce baka jin zafi ba dalili bane a ce baka yin aure domin asalin ka shine mai dan adam ne dan adam kuma yana da irin waɗannan dabi'u ma jaza alal muslimi fajaizun alal mumasal tunda duk dan adam suna fama da irin wannan dan haka koda ka zama annabi ko ka zama malami wannan bai kauda kai daga dabi'a ba kana nan a dabi'ar ka an yi maka rasuwa yanzu in kai ba malami bane ko ba kai ba annabi bane zaka samu damuwa ko ba zaka samu ba zaka samu to zaman ka annabi ko zaman ka wali ko zaman ka shehi ko zaman ka wane ne ya hana kuma har yanzu ka jira din mutuwar mahaifinka ko danka ne hana ba dan haka ashe ba zaka so ka ce saboda nuna kai mai yarda da Allah ne cikakken yarda da Allah dan haka an yi maka mutuwa bar kai ta dariya yin wannan dariya ya saba wa tafarkin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam domin da dan shi ya rasu yaya aka ga yayi to abinda muke ta cewa musulmi kenan duk abinda ka tashi zaka yi sai ka ga a wannan gabar da ya faru ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaya ne ya aikata to yadda ya aikata din nan shine fassara wannan abin shine abinda muke nufi fassara alqur'ani da hadisi a bisa hasken da annabi ya zo da shi. Thank you. sallallahu alaihi wa sallam to sai muke cewa a bisa manhajin salaf saboda annabi ya fassara sahabbai sun fassara tabi'ai sun fassara to yaya ne fassara annabi da sahabbai da tabi'ai waɗannan fassarar su bata samu karo da juna ba amma bayan waɗannan to an ta samu malamai suna da karo a wajen ra'ayi suna da sabani a wajen abubuwa dan haka in har ka biye wa malaman ƙarshe to zaka samu kanka cikin rudani da hayaniya amma in ka bi fassara annabi sallallahu alaihi wa sallama guda ɗaya ce fassara sahabbai guda ɗaya ce shi yasa lokacin da ɗar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta aiko cewa ya manzon Allah ka zo ga ɗata ba ta da lafiya rashin lafiya ya tsanani kamar za ta mutu manzo Allah ya ce ku je ku ce mata ta yi hakuri sai ta sake aikowa dan girman Allah manzon Allah ka zo shikenan sai tashi yazo domin Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke wa juna magiya da shi dan shi ce ta ce mishi dan girman Allah ka zo sannan sai ya duba wal arhama ga zumunta kuma shine sai tashi yazo yana zuwa sai aka miƙo mai wannan jikanya tashi sai ya ga numfashi na hawa yana sauka numfashi na hawa yana sauka yadda Allah yake cewa laula idza balagatil hulqum wa antum shayna idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna me yasa idan rai ya taho gashi yana haki zai fito kana ji kana gani garan babanka zai fita garan mahaifiyarka zai fita danka garan shi zai fita Allah yake in kun isa ku mai da shi mana kana ji kana gani tarji'unaha in kuntum sadi saboda haka annabi yana ganin rai gashi nan ya hau ya sauka sai hawaye ya fara zubowa sai mu sahabi Abdurrahman sai ya ce wa anta ya rasulullah ya manzo Allah kai da kanka kai kace mana kuka ba ke kuma kake yi freedom of speech kenan yancin magana kaga abu ya daure maka kai kaka tafi kana gunaguni zo kai magana kai da kanka wa anta ya rasulullah sai manzo Allah yake hadihi rahmatun wannan tausayi ne ba shine wanda na hana ba wanda manzo Allah ya hana birgima da ihu da hayaniya amma hawaye na zuba hadihi rahmatun kuma Allah na sanya wannan rahama ne a cikin zukata ko idanuwan bayin shi wadanda yaso yanzu wannan shine shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam to babu yadda za a yi a ce musiba ta same ka jama'a kuma kana murna da ita kuma kana farin ciki wai dan ka nuna wa mutane cewa kai kana da tsabar karbar hukuncin Allah sai a ce maka a'a da ya samu manzon Allah ya yayi da ya samu sahabbai yaya suka yi wannan shine abin da muke kiran jama'a muke kira cewa a zo a bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan shine sai waɗannan su ce kungiya muka kafa waɗannan su ce neman girma ne waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza a duk duniya babu mutane masu kyamar kafa kungiya ko dariƙa irin yaushe za mu yi kyama mu wa wasu rabbi kuma mu zo mu kafa amma su malamai sun san cewa ba kungiya bace don duk malami da an ce salafi ya san ba kungiya bace ya sani amma shigantaka ce kawai don ya kawo rudani a cikin jahilan da suka kewaye shi saboda ya san cewa nisba ce ila salaf wani bijimin malami dan garin nan kuma alkali muka haɗu da shi a Abuja to da yake nan wuri ne da za a zauna a yi magana ba zai nuna min wani kafceciyar riga ba ba abin da ya shafe ni in fact classmate dina ne ma muka zauna sai ce to ai kai ka zo ka kawo kungiya ne ta salafiyance sai nace a malam kai kanka ka san ba kungiya bace to menene salafiya sai nace to mai risala ne yace wattiba'u salafi waqtifa'u asari sai ce au so salafu ne sai nace salafu ne duk malami ya san haka shigantaka ce kawai dan dai su ruda mutane abinda muke kiran mutane shine ne zaka aurar da yarka ne ko zaka yi aure sai ka duba yaya manzon Allah yi ba wai yaya Hausawa ke yi yaya Fulani ke yi yaya Yarbawa ke yi yaya Netibi ke yi a yaya manzon Allah yi da zai aurar da yarshi
danka ne ya rasu eh to in ƴaƴa sun rasu a kasar Hausa yaya ake yi sai a ce a jana kasar Hausa binciko yaya manzon Allah yake yi to matsalar da ke cikin wannan shine kamar yadda zaka zo ka ji mallan ya fadi sai an tashi an yi karatu tukuru an bi manyan manyan littafai an je an zazzakulo komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma ba su shirya wannan bata lokacin ba dan suna ganin there is no cause for that dan me za a yi haka dan me za ka bata lokacin ka kaza kai kai yadda mutane suke yi mana kai kadai ne kaza amma ban aka tashi saka ka kabari ku ne za a saka ku kai kadai walaqad ji'tumuna furada kama taraknakum kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalna kum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'antum annahum fikum shuraka saboda haka ya kamata kowa ya gane abinda muke kiran mutane kenan a wajen aqidar ka da tauhidin ka a wajen sallar ka da azumin ka a wajen zakkar ka da aikin hajjin ka da ayoyin kana da su da hadisan kana da su idan ka tashi zaka yi azumi ka karanta ayoyin ka karanta hadisan sai ka ga to yaya kuma annabi ya nashi yaya sahabbai suka yi nasu wadannan in ka tattara su sune ake kira salafu idan kai dan boko ne su ake kira predecessors the past generations the first generation the pure and clean generation al'umma wadanda suke masu tsafta wadanda Allah ne ya tsaftace su yace musu ulaika khairul bariyati hum khairul bariyati manzon Allah ya tsaftace su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wadannan mutanen alkhairi aka ce ka dubi yaya nasu yake idan rawani zaka daura ka duba yaya manzon Allah ya daura wani iri ya daura idan tufafi ne ka dubi wannan nau'i ne manzon Allah ke sawa wani kala iya ina ne tufafin shi yaya kazan shi yake idan zobe zaka daura ka duba yaya manzon Allah yake daurawa idan takalmi ne ka dubi yaya na manzon Allah yake shine abinda muke nufi da salafiyancin idan ka ce kungiya ne wane ne shugaban kungiyar mu ma dai da muka yarda da wannan ba mu san shugaban kungiyar ba ba mu san shi ba wane ne dan malikin malamanta wane ne sakataranta ana kora a cikin ta ana dakatarwa a cikin ta tana fashewa ta rubutu duk wannan tambaye ne abin neman amsa su na fata an gane abinda muke kiran mutane kenan kowa yayi kokarin ya sanya ya na manzon Allah yake in ka sani ka je kai baka bukatar sai wani shehi ya baka approval ko sai ya sa maka hannu ko sai in ya yarda ko kuma yana da damar ya tsaya da kai daga bin kaza ba wanda ya isa to amma kamar yadda nace lazimin kuma bin wannan tafarkin shine sai ka tashi kai karatu tukuru to wannan ne gaskiya mutane suke ganin ba su shirya mishi ba saboda kawai wani yayi karatu ne saboda talauci saboda haka yana gugurmaya ne ya zai samu kudin da zai sayi mota ya zai samu kudin da zai samu kaza to yaushe zai zauna shikenan kullun karatu shikenan bincike shikenan tarin tafai shikenan nazari game da kaza sai ku cewa gaskiya shi ba wannan ne makasudi ba saboda haka ya samu karatun sallah dan haka kawai shikenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka mallan yake cewa walamma kana kaseerun minan nas al-yaw ga magana yayin da ya zama a yau da yawa daga cikin mutane ba'idina kullal bu'd an hadihi sallallahu alayhi wa alihi sallama fil ibadat kullaha sun yi nisa dukkan nisanta daga shiriyar annabi wajen ibada baki daya duk abin da ya shafi na annabi a wajen ibada jama'a mutane sun yi nisa game da komai fa ka dauka game da aqida game da sallah game da azumi game da zakka game da haji game da aure game da kasuwanci game da jihadi game da zikiri game da komai mutane sun yi nisa daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da komai mutane sun nisanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minha aljana'iz daga cikin abubuwan da mutane suka nisanci yaya na manzon Allah yake akwai harkar da ta shafi harkar jana'iza bi sababin sirafihim an dirasati alilm saboda kaucewa su daga darasi na ilimi koyan karatu koyan ilimi sai ka duba a cikin mutum 100 mutum nawa ne dan girman Allah suke zagewa damu da koyan ilimi ilimi ya zama shine shugul shagul din su. Kaga kenan dole ne da gurgurdan yadda mutane suke da karancin neman ilimi da gurgurdan yadda za a samu kuma karancin ilimi a cikin su. Yo kudi ma da ake nema kullum mutun nawa ne yake da su? Haka ne ko ba haka? Kowa na neman kudi. Kowa. Amma a cikin mutum 100 masu neman kudi, da wahala ka samu mutum 2 masu kudi. Amma fa ba su daina ba. To menene ya haifar da mutane ya zama sun nisanci abubuwan da yake irin na manzon Allah game da ibadoji? Shine malam yace bi sababin sirafihim an dirasatil ilm. Saboda kaucewar su daga koyon ilimi, wala siyama ilmal hadith was sunna, musamman ilimin hadisi da sunna. Wannan kuma bayan an gama umumin malamai an dawo jama'a kenan. Ajimillance jama'a ba su damu da neman ilimi ba. Idan ka dawo cikin masu neman ilimi kuma, mutum nawa ne suka damu da ilimin hadisi da ilimin sunna? Kaje jami'ar Islamiyya ka gani dake Madina, ɗan Najeriya guda nawa ne suke kulliyatul hadisi sharif? A cikin mutum 100 da suka tafi jami'ar Islamiyya ta Madina, mutum ɗaya ne zaka samu da kyar wanda yake cikin kulliyatul hadith. Da kyar zaka samu. Akwai set din da har su faru su kare, babu ɗan Najeriya ko kwada. Saboda me zai ga to in ya karanta hadisi sai ce ga su albani can suna can ana ta rikici da su sun faɗi hadisi, me zaka faɗa kai ma ka zo? Sai ka karanta alƙali, kana zuwa gwamna ya baka alƙalanci, sai ka je karanta lugal arabiya, kana zuwa su dauke ka kai ne principal kaza kaza. Man ga karanta hadisi, ka je ka ce hadisin su bai inganta ba, su kore ka wannan masallaci. Ka je ka ce nan bai inganta ba, su kwace mata. Nan su ce bai inganta ba, rumfa kasuwa kwace. Gaba ɗaya ko ina a hana ka zaman lafiya. Wani yaro dan ya taɓa gaya min haka, ya kusan shekara 15 a jami'ar Islamiyya. Nace mishi amma wannan ba aibi bane. A ce a wannan dufa'ar, wato wannan set din da ke wucewa, babu dan Najeriya ko kadan? Sai ce to malam tun muna yara a garuka mun ce jin ana bagin mu, mun dauka laifi ne kukai. Sai da muka zo nan muna karatu, sai muka gane ba laifi kukai ba, a shi karatun hadisi ne. Sai to gaskiya mun ba za mu iya dauka haka ba, so mun je mu zauna lafiya da mutane. To idan ba a karanci na manzon Allah ba, ya za a san na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba za a sani ba. Ba a sani ba. Kuma tunda wannan ilimin haka yake, tunda can shine Ibn al-Jawzi kusan shekara 800 yake cewa wa qad kanu idha uddu qalila fasaru al-yawma a'azz min al-qalil. Yace da can malaman hadisi dan kadan ne. Yace to a yau din kuma kadan din ya kara zama kadan. Asali saboda da an ka karanta hadisi ba inda za ka samu aiki, sai dai ka zauna kai ta manzon Allah aiki. Dan haka a cikin tarihi malaman hadisi sun fi kowa talauci. Ba a ba su karantarwa Islamiyya, ba a ba shi alƙalanci, ba a ba shi limanci. Saboda ne ba wai dan ba su iya karatu ba, in aka zo an saba yin kaza sai ya ce kazan bid'a ne saboda hadisin bai inganta. Sai ya ce to ka gani, ina zaune lafiya, ka zo ka tarwatse mana abin da ake yi. Amma fa malamai suna kiran shi kuma al-ilmul khadim wa sa'irul ulum kullaha maqduma. Shine ilimin da ke hidima. Duk wani ilimi wanda ba shi ba, to wannan ilimi yana cin more ilimin hadisi ne, don ilimin hadisi shi ya ruwaito al-Qur'ani. Sai fa baka jin ana karatun Qur'ani sai kaji an ce wannan qira'a mutawatira ce, wannan riwaya shadda ce. Ta hadisi ne aka gano haka. Qur'ani hadisi ne ya ruwaito shi. Dan haka sai kaga har an zo ana karatu din, sai in kace maliki yawmiddin, sai malamai sai su ce mutawatira. In kace maliki yawmiddin, sai su ce mutawatira. In kace maliki yawmiddin, sai su ce shadda. Kaga ilimin hadisi shi yake hukunci hatta ga tabbatar da kaza Qur'ani ne ko ba Qur'ani ba. Shine Imam Ahmad yake cewa dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru نعم المطية للفتى آثار لا تربن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يتي الدين أن محمد حديثين yace kar ka sake ka kyamaci hadisi, kar kuma ka sake ka kyamaci ɗan naga hadisi, kar ka kyamace su. Haka dai, dan haka gaskiya saboda Allah wannan matsalar tana da kyau mu tsaya mu dube ta da kyau, tana da kyau mu tsaya mu nazarinta da kyau, cewa abin da ya kai mutane suka wayi gari suke nisa daga shari'a Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan nisantar ya biyo bayan menene? Ya biyo bayan nisantar su da suka yi da ilimi, wannan ga jama'ar gari kenan. Sai kaga a anguwarku mutane nawa ne suke tafiya makaranta ta addini ake nufi, har an waye gari yau aka ce neman ilimi, karatun boko ake magana, yanzu malam zai zo ya magana shi, amma fa kowa na neman kuɗi, kuma kowa yana neman wata hanya. Yanzu kai yadda muke karatu tuka wurin nan a ce kuɗi muke rabawa, ire-iren ku ba ku isa ku halarta kusa da wurin, tuni wasu masu ƙarfi sun tumurmutse ku su ne a gaba, kowa zai na ɗora wani shi ya riko tasbaha shi, saboda mai saboda ya san ƙarshe akwai kuɗi. Ina fata an gane. To wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu fa, a cikin malamai kuma menene ya ja ƙarancin sanin ibadoji na Annabi a cikin malamai shi ne mai ƙarancin karatun ilimin hadisi da sunna. Saboda karatun ilimin hadisi da sunna babu wani bangare da aka yi rubuce-rubuce mai yawa a kan shi. Littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi za ku gan shi ya kai mujalladi 50, za ka ga wani ya kai mujalladi 80. Waɗannan littafai fa ana nufin za ka zauna ne ba wai ka karanta su ba, a'a ka karance su kaf, za ka yi zaman, zaman karatu ne za ka yi ta yi kawai. So ake duk littafin da ka samu na hadisi kawai ka karanta, to kaga ƙarshe zai zama kullun kana cikin me kenan? Kullun kana cikin karatu. Don ka dubi yanayin malanta musamman a ƙasashe irin namu, malanta ce wadda take tafi kama da ainihin sarauta ko hakimci. Malami ne so yake kullun yana saye da kafceciyar riga, kullun rigar shi sai an je an buga ta a dutse saboda kwado da linzamin ta miƙe, sai an je an yi mata stati, kullun sai an yi takalmin shi shu shaina, kullun sai an je an wanke motar shi an yi mata broshi. To kaga yaushe wannan yake da lokaci, amma kai ka je ka ga malaman duniya yadda suke aiki. Na gaya muku malam mashhur kullun za ka je ka same shi, ya zo aikin hajji ne ko ya zo umara, ga shi rubuce-rubuce yake yi, ana barin aikin hajji da wata ɗaya wata biyu, sai ka ga littafin da kuka zauna yana ta haƙiƙi ko? Sai ka ga kawai an buga littafin har ya fito. A daidai lokacin da sai ka je ka samu namu malaman, shi kuma yana shagon akwatin amarya ne, zai zo ya ƙara amari. Fashattana baina hadha wa dhaak. Wanda ya cika amari a gidan shi, wannan kuma ya cika littafi a gidan shi. Allahu akbar. Malam yake cewa wa inkidabihim ala al-ulum al-maddiyya, da kuma duƙufarsu da suka yi a kan ilmomi na samun kuɗi. Al'ulumul maddiya jama'a su ne ilmomin da ake bin su don a samu kuɗi. Jama'a kun fahimci wannan? Ilmomin da ake yi don a samu kuɗi su ne mai karatun boko. Kashi 99.9 na masu karatun boko a yau mai suke yi su ne ne don su samu kuɗi. Ba ga mutane sun duƙufa. Yanzu ka dubi yadda mutane suke kuka akan ba su samu admission ba, ai an ce ba admission ba na, ai an ce kaza, ai in ka ji a gidan rediyo wani ya ga kalkale yana ba a son yin karatu, yaran nan ba sa son yin karatu, ba fa karatun addinin musulunci bane, ba karatun addinin musulunci bane. Yau shekara 13 da ta wuce, wajen 98, mace tana biya wa ɗanta naira 270,000 a primary school, naira 270,000 take biya wa ɗa kuɗin makaranta a primary school a term, ba a shekara ba. Sai wani abokin mu ya shawara zai buɗe makaranta ta tahfizul Qur'an a lokacin a nan zone 4, wani dattijo mutumin Kaduna nan ya zo ya gina makaranta
ya kwanta ya rasu an yi watsi da makarantar. Kace to ya kamata a raya don bawan Allah nan yana kabari ya rinka samun alheri. Haka ce to a yi makaranta ta hadda Al-Qur'ani. A sanya asabar da lahadi don dai wai yaran su samu damar zuwa. Amma sai a sanya a tam 10,000 a Abuja ne ba Zaria ba. So ba kai ake magana ba da iri na fakiri. A Abuja ne ya ka sa 10,000. Muna zaune da matan nan an zo an ce mata to Hajiya kudin makaranta za ki kawo za a je kai yaro. Sai ta ce to nawa ne? Sai ka ce 10,000. Sai ta ce 10,000 eh to wallahi na fasa akwai mu biyu a can yana gadi wallahi a rinka kai shi inda addini ne yana koya mishi. Nace wallahi baki isa ba. Da ba mun yi sayayya fili ne mun kawo mata kudi. Wata bakanuwa ce nace son kudin zaki nace wallahi za mu cire cikin kudin ki na shekara ba a biya. To ai dai ko mun sai da niyya nace dole ki niyyar ai a yanzu. Ki niyya eh tunda sai da eh shi ne a ta yi niyya a yanzu. Tana biyan naira 270 a wata uku amma ba za ta biya naira 10,000 a wata uku a koya wa ɗanta Qur'ani ba. Shi ne sai na yakice 30,000 sai na ba yaron nace je kaka je ka biya mishi kuɗin shekara. To Allah ya san ni dai ban yi niyya ba nace za ki niyyar kafin ya fara karatun ko kafin ya sauka. Sai ga yaron ta ya waye gari the best yaro a wajen hadda Al-Qur'ani a makaranta. Jama'a ku duba irin wannan don girman Allah. Wai akwai wani duniya yana gadi a kofar gidan can a rinka kai shi yana koya mai indai addini ne. Ma balu dinika tarba an tudnisahu wa thawbuka ad-dahr maghsul min ad-danasi inna as-safinata la tajri 'ala al-yabsi. Addinin ka me maka addinin ka kullum shine ci ma baya amma ridar ka kullum ka wanke ta ka goge ta an karya hular ka. Malam yace to ka sani wallahi jirgin ruwa baya tafiya akan tudu sai a ruwa. Addini ya zama jama'a shine a baya. Yanzu nawa mutane suke biya registration a ABU? Wai fa ABU jami'ar talakawa ce? Ina son ka san wannan ko ka yadda ko baka yadda ba. ABU is a public university matsayin ta ɗaya da waɗannan makarantu da kake ganin yaran talaka suna tafiya. Ya riƙe littafi bai san inda shafi na uku yake ba, bai san inda jakan makarantar shi take ba. Matsayin ABU kenan a ƙasar nan. Don haka duk wanda ya isa ya cika ya batse in dai ba kwamarar ba ne yana da hali ɗan shi baya yin ABU, baya yin University Sokoto, baya yin DUK, sai kai ɗan shi Ibadan University ko kai ɗan shi Abti American University ko ya tura ɗan Malaysia ko ya tura ɗan Ingila ko ya tura ɗan wata ƙasa baya kai ɗan shi ABU saboda ya ɗauka waɗannan da a public university. Har an waye gari akwai mutanen da ba su kai ƴaƴansu makarantun nan jami'o'in nan ba masu kai su ƙasar Ghana saboda karatun ƙasar Ghana ya fi namu. Haka abin yake tun muna secondary school. Abin da muke cewa don girman Allah jama'a.
ka dubi irin yadda mutane suka gano muhimmanci da falala da darajar karatun boko a inda suke hawa kullu sa'd wa zulul duk wata wahala mutum zai tara kuɗi ya kai a karantar da ɗan shi karatun boko tarbiya ta addini kadai da zamu bayar a makarantar mu nan da muka kafa Albani Science Academy ta kai mu sanya kuɗi naira 500,000 a shekara tarbiya da karatun addini kawai tarbiya da karatun addini balle is a pure science school makaranta ce ta kimiyya da fasaha dukkan malaman da ke karantarwa kabbin su digiri suke da shi kuma dukkanin su kowanne yana da digiri ne a fannin science wannan digiri kuma shine mafi karancin abin da malaman nan suke da shi akwai mai digiri 2 akwai mai digiri 3 su ne za su karantar da yaran nan amma makaranta ta yi tsada kun san me dalili saboda Albani ne mai wa'azi ya kafa ta iyakar dalili kenan da wani dan boko ne ya kafa ta ba tai tsada ba ma'ana addini ya zama aibi kuma addini ya zama aibi ma'ana abin da nake so nuna maka hatta karatun boko in ya rabu da addini to sai darajar shi ta zube la haula wala quwwata illa billah ma'ana mutuncin addini ya watse a cikin mutane ilimin addini yau ya zama laifi wanda idan ka riga kai ilimin addini shikenan darajar ka ta baci sunanka ya zube baka isa ka sa riga mai kyau ba baka isa ka hau mota mai kyau ba baka isa kai komai ba sai ana mamaki sai a ce ah malami ne fa ma'ana wai malami bai dace da ya samu komai wanda zai zama positive ba sai dai zama at the negative side of it kashi dai malami yace ba komai ne ya kai su zuwa ga jahiltar al'amarin ainihin wato addini ba sai kasantuwar su da suka kaurecewa ilimin addini da ilimin hadisi da sunna da kuma dukufa game da ilimin zamani wal amali li jam'il mali da kuma aiki domin tara dukiya ɗan kasuwa ke tara dukiya faqad talaba minni ba'd al a'izza malam Muhammad Nasiruddin al Albani Allah ya ji kanshi yace to sai aka samu wani daga cikin manya manyan mutane masu daraja sai ya neme ni bi munasabati wafati ihda qaribatihi a lokacin yayi daidai da rasuwar ɗaya daga cikin ƴan uwan shi mata yawmal juma'a a ranar juma'a alwaqi fi 11 rabi'il akhir rabi'in al-akhir sanata 73 wa 300 wa alif hijriya wannan ƴar uwa ta shi ta rasu ranar juma'a da ta daidai da 11 ga watan rabi'in al-akhir shekarar hijira na da 1200 da 73 da hijira da 1373 idan ka lissafa baka ga yau shekara 59 kenan Allahu akbar yau shekara 59 malam Nasiruddin al-Albani ya je wurin wata jana'iza ta ƴar uwar wani babban mutum da ainihin ta rasu sai shi wannan dan uwan mamaciyar sai ya neme ni an aba a risalatan mukhtasaratan rubuta littafi karami fi adabin jana'iz fil islam game da ladabban jana'iza da ka'idojin jana'iza a musulunci li yakuma huwa aw ghayruhu bi tab'iha domin shi wannan babban mutum ko kuma wani shi ya ainihin sa a buga wannan littafi wa tawzi'aha 'ala al-mujtami'ina lit-ta'ziya a rarraba wannan littafi ga waɗanda suke taruwa a wurin karɓar gaisuwa fi ayyamiha al-mu'tada indahum a kwanakin da aka saba karɓan gaisuwa a wurinsu ma'ana an je jana'iza ne an dawo malam Nasiruddin al-Albani a matsayin shi na babban malami ya je wannan jana'iza sai wannan babban mutum ya zo ya ce mishi ala gafarta malam kaga dai irin yadda mutane ke yin abubuwa akan jahilci to me yasa ba za ka rubuta mana ainihin littafi a cikin ƴan kwanakin nan ai marmaza a buga ba kafin mutane su watse daga ainihin zaman makoki dan a rarrabawa ainihin mutane jama'a kun fahimta mu'taniman fursata ijtima'ihim lita'rifihim bi sunnati nabiyihim ayi amfani da damar da aka samu ta tattaruwar su a wurin karbar gaisuwa domin a sanar da su sunnar annabinsu hatta yastannu biha, yadda yake za su kwaikwayi wannan sunna, wayahtadu bihadiha, sa ainihin wato shiri da shiriyar da sunna ta zo da ita, wayastaniru binuriha, su samu haskakuwa da hasken ainihin sunna. Malam Albani yana son ya kawo maka dalilin da ya sa ya rubuta littafin, kaji wani ne ya neme shi da wannan bukata, sai malam ya ce wa ma annani kuntu qad bashartu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra, tare da cewa na tunkari rubutun wasu littafan daban, faqad wa'adtuhu khairan, amma sai ne mishi kyakkyawan alƙawarin cewa in Allah ya so na yi alƙawarin zan rubuta, lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya'i sunna, domin akwai haduwa da taimakawa juna wajen raya sunna. Shi malami ya rubuta, su masu kuɗi su sa a buga a yada, haka ake yi, wa imatatul bid'a, da kuma kashe bid'a, fasara'atu ila tahqiqi ragabatihi, sai ne gaggawa domin kokarin tabbatar da abin da ya nema, wa injazi talabatihi, da kuma zartar da bukatar shi, walakinni ma kittu ashra'u fi zalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'ud min an yatahaqqaqa tilka bi tilka sur'a, sai dai ina fara wannan aiki jama'a, sai al'amarin ya bayyana gare ni cewa wannan abin da yake bukata ba zai samu cikin wannan gaggawar ba. Zaman makoki ba kwana uku bane dalibi suke a al'adarsu, to a cikin kwana uku yaushe za a rubuta? Yace amma da farko shi kanshi ya dauka abin zai yi, sai dai zai fara bincike sai gano wai 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 abin ba zai yi ba. Na fata an gane. Wa awsa min an yujma'a fi risalatin tuwazza 'ala an-nas fi mithli tilka al-munasaba, yace sannan wannan al'amari fadin shi yafi karfin a iya tattara littafin da za a raba wa mutane a irin wannan lokaci na karbar gaisuwa. Zalika yace abin da yasa, li anna adabal jana'iz, domin ladabban jana'iza wa ahkamaha, da hukuncen jana'iza kasiratun jiddan, suna da yawa kwarai da gaske, wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama, kuma mas'aloli da yawa na al'amuran gawa na daga cikin mas'alolin da malamai suke sabani akai. To kaga abin da ya zama akwai yawan sabanin malamai, mu kuma sabanin nan na malamai ba sha'awa yake babu ba, kuma ba son shi muke ba, dan haka duk inda aka zo sabanin malamai za a yi kokarin gane menene gaskiya, saboda Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, abin duk da kuka yi sabani ko menene akwai hukuncin shi a wurin Allah, to wannan da ke da hukunci a wurin Allah din sai an yi kokarin gano shi. Yace to sai naga abin nan ba zai yi ba, wa tasarabat hawlahu al-ara, sannan ra'ayoyi su watabarabat hawlahu al-ara, ra'ayoyi sun yi karo da juna dangane da mas'alar jana'iza. Yaushe za a iya tantance wannan matsala? Albani kuma a cikin rubuce-rubucen shi an san in ya kawo maganganu ƙarshe sai ya ce wannan ita ce daidai saboda kaza. To kun ga wannan abin a samu a rubuta a cikin kwana uku har a raba, abu ne mai wahala. Yace fa minhum man yuharrimu shay'an, zaka ga daga cikin malamai wani ya haramta wani abu, wal akhar yubihu, ɗayan kuma sai ya ce halal ne, wa minhum man yujibu shay'an, daga cikin malamai wani zai wajabta abu yace dole ne, wal akhar la yujizuhu, wani kuma sai yace bai halatta ma ai ba, wa minhum man yarahu sunna wa akhar yarahu bid'a, a lokacin da wani zai ga cewa kaza sunna ne, ɗayan kuma sai ya ga cewa wannan abun bid'a ne, wa hakaza, haka dai al'amarin yake. To kaga irin wannan halin yaushe za a ce a zauna a rubuta littafi har a buga shi a kwana uku? Kun ga abin da nake nuna muku so da dama, idan aka riga aka sanka a wani manhaji, kada wata gaggawa da wani zai nuna maka ta saba, don yau da ya biye wa wannan babban mutum ya rubuta littafi jaga-jaga an yada, sai a zo a ga yanzu gashi bayan shekara nawa, bayan shekara 50 da wani abu, sai ce amma wannan littafin bai kama da rubuce-rubucen Albani ba, yanda zaka ce ai ya rubuta shi cikin gaggawa, ya rubuta shi cikin kaza, ya rubuta shi cikin kaza, mutane ba za su karwa ba. Yasa mutum ya zo ya same ka ai kaza, in baka cikin natsuwa sai ka ce ai hakuri, saboda me? A san mutum, a san cinikin shi. Ina fata an gane. Kama huwa sha'nu fi kaseerin min al-masa'il al-ukhra, yace kamar da yadda haka al'amarin yake a mafi yawanci ko da yawa daga cikin mas'aloli na addini, zaka samu sabanin malamai, wannan yace haram, wannan yace sunna, wannan yace bid'a, wannan yace makaruhi. Ina fata an gane. Fi aksari abwab ash-shari'a, a mafi yawancin mas'alolin shari'ar musulunci, musabiqan liqaulillahi ta'ala, hakan ta faru ne misdaqan li qaulillahi ta'ala, hakan ta faru ne dan gaskata maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, ba za su gushe ba kullum suna cikin sabani sai waɗanda Allah ya tausayawa. Dan haka sabani ba alheri bane, da suke cewa sabanin malamai rahama kariya suke yi, sabanin malamai musiba ce, da suke cewa wai annabi ya ce ashabi kan nujumi man iqtadaytum qadiltadaytum fa habbayna kamar taurari ne wanda duk kuka bi kun shiryu kariya ne, ba annabi ya faɗi wannan maganar ba. Da suke cewa ikhtilafu ummati lakum rahama, sabanin al'umma ta gare ku rahama ce, duk wannan kariya ce, sabani sharri ne. Abdullah dan Mas'ud a cikin hadisin Bukhari cewa yake yi al-khilafu sharrun kulluhu, duk sabani sharri ne. Dan haka malam wani ya ce kaza makaruhi, wannan ya ce haramun, wannan ya ce sunna, sai a yi kokari a gano wanne ne daidai, ba wai a ce duk wanda kuka dauka yayi. To addini ya zama hayaniya kenan, ya zama tallan omo. Ina fata an gane. Malam ya ce lidhalika kana la budda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati masail al-jana'is, yace dan haka abu na farko fa wanda babu makawa a fara da shi shine a fara tattaro mas'alolin jana'iza din tukuna, amma gane akan me ake so ayi magana. Kun ga abu na farko dole a gano yaya rashin lafiya take a sunna, yaya jiya take, sannan an zo rasuwa ya ake yi, idan mutum ya rasu ya ake yi da shi, dan haka ya ake wankan gawa, ya ake likafani, ya ake kaza, ya duk waɗannan abubuwan su ne yake magana akan a fara tattaro su. Summa dirasatuha dirasatan daqiqa, sannan a tsaya a darasci waɗannan abubuwa, ai nazarin su, a karanta su karatu na keke da keke. Wa tatabbu'u adillatil mukhtalafi alayhi minha, sannan a dibiyi dalilan maganganun da aka yi sabani akan su. Wa naqduha, da kuma a tsaya a tattauna waɗannan irin dalilai ala bai'i albay usulul hadith wa usulul fiqh, duk wani dalili da wani malami ya dogara da shi sai an tsaya an duba a ilimin hadisi tukuna ita maganar ta inganta. To kun ga ilimin hadisi kenan, to me ma'anar ta? To ilimin usulul fiqh kenan. Dan haka duk wanda yake da awai shi malami ne bai kware da waɗannan ilmomin ba, to babu shakka babu yadda za a yi malanta shi sai dai rudani da hayaniya. Ilimin hadisi shine ilimin da ake bi a iya gane kaza ya tabbata ko bai tabbata ba. Ilimin usulul fiqh kuma shine ilimin da ke bada dama a yi wa abin kyakkyawar fahimta. To malan cewa yake yi, na farko sai an bi an tattaro matsalolin da ake so a yi magana a kansu, na biyu a zo a yi nazarin su, na uku a zo a dibiyi dalilan duk malaman nan da yadda suka saba, da kuma gwada su a bisa ma'auni guda biyu, ma'aunin inganci da ma'aunin kyakkyawar ma'ana. Domin wasu abubuwan sun inganta, an yi musu gurguwar fassara, wasu abubuwan ba su inganta ba ko da an fassara su daidai, wasu abubuwan kuma ba su inganta ba kuma ba a fassara su daidai ba. To yanzu kaga ashe dole ne sai an tsaya an dubi yadda al'amuran suke. Malam yace wa ikhtiyarar rajih minha, sannan da kuma zaɓin maganar da take mai ƙarfi a cikin waɗannan maganganun, duna ayyi tahayyuzin limazhabin mu'ayyan, ba tare da an ainihin wato goyi bayan kowace mazhaba kwaya ɗaya ba. Wato ba wai a ce malikiya sun ce kaza haram, hanafiya sun ce sunna, shafi'iya sun ce makaruhi, ahnaf kuma sun ce ya halatta, sai kawai sai ka ce to na malikiya ne daidai don shi ne namu. To wannan bata ne, wannan rudani ne, ma'ana kawai dalilin ka kenan na zaben kaza shi ne daidai saboda yayi daidai da mazhabin malikiya. A yaya aka yi ta zama taku? Wanda annabi aka aiko muku yazo ya ce muku malikiya ce mazhabinku? Wannan zama ne sahabbai suka yi suka ce duniya bangare kaza mazhabi kaza za su bi, bangare kaza mazhabi kaza za su bi, bangare kaza mazhabi kaza za su bi, kai ya akai ma ka zama maliki tukuna? A yaushe ne akai zama rada maka wannan sunan? Saboda haka ba ana zabar magana bane saboda wane ne yayi ta, ko kuma saboda ita ce ta dace da ra'ayin wani, ana zabanta ne saboda karfi da ingancin dalili. to wannan kuma ana iya gane shi ne kadai ta hanyar ilimin hadisi. To jama'a, kun ji asalin abin da yake haifar da rikita-rikita a Najeriya shine sai ka samu mutum ne kun zaunar da shi kun dogara shine malamin ku. Abu na farko tukuna ba shi da ilimin tacewa da tantance hadisan. Abu na biyu ba shi da ilimin gano ma'ana ingantacciya ta waɗannan hadisan. Kuma ku kuma kun ce shine zai rinka maganganu a madadin ku. Dole ne ku samu rudani, dole ne ku samu hayaniya, kuma kullun ku ce mai malamai sun yi sabani. Saboda kun dauke shi kun nada shi. Ina fata an gane. Amma a miƙo mishi hadisi a ce malam da Allah kafin nan da ƙarfe goma muna so mu gane matsayin hadisin nan, ya zauna yi takharijin shi. Me bambanci da wanda yake da degree a mathematics, a miƙa mishi wani ainihin summation a ce mishi ana so da Allah ya samar da solution din shi? Ba bambanci, domin shi ne malamin ku na math. Saboda haka kun ga abinda malam yake cewa tattara mas'alolin bincikensu, nazari a kai, sannan auna su da gano ingantacciya daga wadda ba ingantacciya ba, ba tare da goyon bayan wata mazhaba ko kwaɗe ba, au ta'assurin bi'adatin ko kuma tasirantuwa da wata al'ada. Domin a ƙasashen nan namu musamman akwai malaman da suna goyon bayan wani ra'ayi ne kawai a fiqhu, saboda wannan ra'ayin asali shine dace da ra'ayin da ya daidai da al'adunsu. Sai ka ji kawai da an zo sai ce kaza ne daidai, me yasa? Sai ce saboda ka ga duk haka ma mutane suke. Sai tarat al'adun da yake sun mamaye mutane hatta sarat ka annaha dini, sun zama kamar shi ne addini, yajibu an yuttaba, wanda ya zama wajibi ne a bi. Saboda haka jama'a, kun ji daga cikin nau'in kiran, ba cewa muke kada abi mazhaba ba, amma cewa muke abi ingantacciyar mazhaba. Ba cewa muke kar abin da tafan fiqh ba, amma cikin maganganun su a duba wacce ce daidai. Ba duk abin da mai risala ya faɗi akan shi zaka mutu, akan shi zaka rayu ba, ka bata. Ka ji abin da nake, ka bata. In mai risala ya magana sai ka tsaya ka duba ta tabbata ko bata tabbata ma. Domin su kansu haka suka faɗi, suka ce duk maganar da suka yi a tsaya a auna ta tukuna. Saboda asalin waɗannan littafan na fiqh sun rubuta su ne a matsayin littafan da yara ƙanana da ba su da wayan tantancewa da ɗibo dalilai za su koyi addini. To amma sai zama matsayin ilimi ya lalace a cikinmu. Sai a waye gari, sai ga ɗan shekara 60 risala ita ce marji'in shi na asali, kuma shi ne malaminsu. Ba dole mu samu rudani ba. Shi kanshi mai risala da ya rubuta ta, ya rubuta ta yana yaro ƙarami. To amma kasantuwa al'amarin ilimi ya lalace. Waɗannan manya-manyan littafai su ne malamai ke harka da su, amma a ƙasashenmu sai ana tsoratarwa a ce waɗannan littafan ya ke da su, waɗanda ya yi rudani za su kawo. Rudani kana malami? Ka taɓa ganin laya ya tara littafai a ce zai kawo rudani? Laya ba yana tara littafai a ofishin shi ba? An taɓa shigowa a ce rudani yake haifarwa? Daidai da gwargwadon irin al'amarin da ya samu kanshi, daidai da gwargwadon yadda yake buƙatar kayan aiki. Ba ka ganin mahauci a gaban shi akwai zagegiyar wuka, akwai wata 'yar ƙarama? Ba ka ganin akwai wani abin nan gatari? To me yankan kumbafa zai tara irin waɗannan ne? Ko me yankan kumba zai tara waɗannan irin kayan aikin mahauci? Likulli saqatatin laqita, komai akwai tsarin shi. To yayin da mun malamanmu ne ke kyamatar da mutane game da zurfafa ilimi, sai su ce in kai zurfin ilimi zaka ce ba Allah, in kai ilimi da yawa zaka yi rudani. To daga nan ne muka samu kanmu a halin ci baya. Duk wanda ya karatu in ya kai ahalari ko ishmawi shikenan, wanda ya kai risala ko sai tuntume mai rawani. To gaskiya matasa, ku tashi ku yi karatu, ku zage da ilimi, sannan ku samu ilmomin da su ake tantancewa. Amma kalewa bin mazhaba kwaya daya, ka karanta dan fodiyo, kifayatul muhtadin, kifayatul muhtadin littafin dan fodiyo ne, in ba ka da shi ka zo a baka da rubutun hannun shi ma ka je kai photostat ka gani, da kuma hidayatul tullabi, waɗannan tafai ne guda biyu ɗan hodiyo ya rubuta su don ya nuna cewa mazhaba ba ita ce addinin da Allah ya aiko annabawa ba. Addinin da Allah ya aiko annabinmu da ita shine addinin musulunci, shine alqur'ani, shine hadisi. Gashi wani babban limamin Makka, limamin Ka'aba, wajen shekara 50 da ta wuce ya rubuta littafin nan mai suna Hidayatu Sultani ila Muslimi Biladil Yaban, sunan malamin Ash-Sheikh Muhammad Sultan Al-Ma'asumi, shine ainihin limamin Ka'aba yau kamar shekara 50 da ta wuce. Rikici ne ya faru a kasar Japan, wasu kafirai ne suka zo da su musulunta, da suka turo wurin musulmi, kafin musulmi su musuluntar da su sai suka fara jayayya cewa to in sun musulunta fa sai dai su bi Shafi'iyya. Waɗannan suka ce a'a wallahi ba za ta sa'u ba, sai dai su bi Hanafiya. Sai jayayya, sai su waɗannan kafirai suka ce au, yo ai mu ma kungiya kungiya ne, shine muka gudo wurin ku, muna ganin ɗaya ne ku, ashe ku ma din da yan uwan ɗaya ne, to mun fasa. Shine sai wani almajirin shi sai ya rubuto mishi wasiƙa ya ce Allah gafarta malam ga musibar da ta faru a ƙasarmu. Wannan abin ya faru ne somewhere around 1956, kafin Najeriya ta samu independence da shekara hudu. Shine sai ainihin mai tambayar ya rubuto mai halin muslim mulzamin bittiba'i mazhabin mu'ayyan min al-mazahib al-arba'a. Asalin tambayar kenan, Allah gafarta malam, wajibi ne musulmi ya riƙe wata mazhaba ƙwaya ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu, ko kan yace shi musulmi ne kadai ya isar mishi ta bautar Allah? Allah gafarta malam, a kadari za a tambayi mutum menene mazhabin shi, ko ɗariƙar shi, ko ƙungiyar shi? Shine ya rubuta littafi ya sanya mishi Hidayatu Sultan, kyautar sultan, sunan shi ne Muhammad Sultan, ila Muslimi Biladil Yaban, zuwa ga musulmin kasar Japan. Gashi in kai dan boko ne ka zo ne maka photostat din shi, akwai fassarar shi na turanci, ka karanta ka ga menene ake ciki. Ba dole bane abu mazhaba, ba dole bane abu dariqa, ba dole bane abu kungiya, amma abin da yake dole shine me? Abu musulunci. Wannan kan dole ne, no compromise. Amma duk wani abu da zaka bi, imma temporary ne, imma hayaniya ne, imma rudani ne, imma mafarki ne, imma soki burutsu, amma Qur'ani shine tabbas, hadisi shine guarantee. To sune in aka hada su ake kiran su Islam. Sune Allah yace inna ad-dina inda Allahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Musulunci ne kai addini a wurin Allah. Wanda duk ya bi wata hayaniya to ba ruwan Allah da shi, kuma Allah ba zai karba mishi ba, ranar lahira kuma zai tashi cikin mutanen da suka tabe suka yi asara. Saboda haka jama'a, abinda malam yake cewa mas'alolin dole ne a gano mas'alolin jana'izar, a tsaya a rubuce-rubuce a kansu, bayan an yi rubuce-rubuce a kansu kuma a samar da fitar da sabanin nan, a gano menene yake daidai. Saboda haka a cikin littafin nan za a ga me yake daidai, sun yi sabani, likafani guda nawa za a yi wa namiji, guda nawa za a yi wa mace. Duka ji malam ya ce a'a, da namiji da mace duk za a yi musu guda uku ne. Saboda haka manzon Allah ya faɗi, haka aka yi manzon Allah, haka hadisan suka tabbata cikin musnad al-Imam Ahmad da Sahihul Bukhari, cewa a yi wa namiji guda tara, ko mace a yi mata guda tara, cewa a yi wa namiji rawani, ko a yi mishi hula, ko a yi mishi babban riga. Yace duk wannan hayaniya ne, dan hadisin banza ne, ba daga Annabi bane. Hayaniya ce wasu karfi suka zauna suka tsara shi. Kaga a tace a tantance, shi ne zai fitar da mutane daga sabani, shi zai fitar da mutane daga rudani. Kuma ilimin hadisi ka'idoji ne waɗanda suke tabbatattu matukar, kai ka iya wani ma ya iya. Zaka ga inda ya kai zuwa ga hukuncin haka zaka kai, kamar formula ce ta physics ko mathematics. Amma an kaga a ilimin hadisin ma an samu sabani, to akwai matsala da ta faru, imma daga application na wannan theory din wajen tabbata ka'idar, ko kuma daga kwarewar waɗanda suka yi sabanin, ko kuma daga fahimtar yaya ka'idar take. Ibn Hajar bai yi zamani da al-Imam az-Zahabi ba, amma da yake martabar su a ilimi ta yi daidai sai daga wannan ya yi hukunci sai ga wancan ma hukuncin ya kai gare shi. Sai da ka ilimin hadisin ma an za ka yi shi ba, ba wai za ka yi ilimin hadisi ne ka je ka sai littafi ka kulla kanka a ɗaki ba, dan an ce a yi ilimin hadisi zuwa za ka yi kuma malamai su zaunar da kai su koya maka, ba rungunan littafi za ka yi ka ce malam na sayo ilimin hadisi a koya min ba, zuwa za ka yi kawai malami shi ya san me zai koya maka ilimin hadisi. Ai a biyu ba littafai kake siya na injiniyarin da sauransu ba, ka je ka ce ka zo ne gashi littafin da kake so a koya maka ka zama injiniya, zuwa kake hannu rabbana a fitar maka da course outline in an gama lecture a baka references da haka har a waye gari a ce to shikenan you are a certified engineer, ka cancanta ka iya. Haka a cikin addinin musulunci ma haka ake, ba rungunan littafi za ka yi ka ce na siyo ta durubin rawi ni ma a koya mini, ba haka ake ba, zuwa za ka yi algafarta malam ina son a koya min ilimin hadisi, sai malam ya bincike ka shin kai ka cancanta ma a koyar da kai ko kuwa da sauranka. So al'amari ne wanda sai ka yi haƙuri. Don haka jama'ar musulmi kun ji yadda malam ya bayyana cewa dalilin rubuta littafin da kuma dalilin yadda aka neme shi ya rubuta din, dalilin da yasa ba zai samu cikin gaggawa ba. To in mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala za a ji ƙarashin bayani a inda za mu fara jin karatun littafin insha Allahu ta'ala kai tsaye. Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya rusa ainihin kafirci da kafirai. An fara rubuto tambayoyi waɗanda nake ganin cewa da yawancin tambayoyin insha Allahu ta'ala ko kusan dukansu ma amsoshin su suna nan a cikin wannan littafin insha Allahu. Saboda haka muke fatar insha Allahu ta'ala za a yi haƙuri daidai lokacin da za a zo tattauna waɗannan abubuwan za a gansu. Misali wani na tambayar cewa an ce annabi yana addu'a a makabarta a tsaye, to yanzu kenan ba za a iya yin addu'a a cikin makabarta ba sai a tsaye? A'a, za a iya yi a tsaye din, wanda gajiya ko bukata ta kama shi shi kuma zai iya zama, amma abinda ake cewa annabi dai in ya zo a tsaye yake yi. To idan wani uzuri ya sa ka ka zauna ko ka tsuguna babu laifi, amma in ka ɗauka cewa kuma dole tsugunawar ko zaman shi ne daidai, to a nan ne kuma ake buƙatar sai ka kawo dalili. In aka ce dalili kuma sai ya yi daidai da dalilin da aka kawo cewa annabi ne a tsaye, aka tabbatar maka da dalilai. Sai kuma in ka ce ya ne a zaune sai ka ce sai a ce to me dalilanka, ba wai kawai ka ce a'a kai haka aka gani ana yi, ai ba a girmama mamata ba in aka yi musu addu'a a tsaye, duk wannan hayaniya ce da ruɗani, sai ka kawo hadisi sai ka kawo dalili. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan yana cewa dangane da ainihin kafara azumi da ciyarwa, shin ciyarwar ya zai kasance ga miskini? Tara su za a yi ko ko za a iya ba mutum daidai? In ka tara su kana da hali za ka iya yi, in kuma ka bayar da kowane miskini ka ba shi daya ya yi daidai insha Allahu ta'ala, gobe ma ka sake bayarwa, jibi ma ka sake bayarwa. Haka kuma in za ka ɗauki miskinin ɗaya ma kullum ya je ya dawo, kullum ya je dawo har 60 din ta cika insha Allahu ta'ala babu laifi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wai tambaya ce idan babban direban babbar mota ya take karaman mota da mutane ciki kuma duk suka mutu, yaya za a yi magana diya, yaya kuma za a yi magana kafara? Da farko sai an dubi da gangan yayi, idan da gangan yayi to shikenan sai a kashe shi a madadin waɗannan gaba daya, babu diya babu kafara saboda da gangan yayi. Idan kuwa da kuskure ne to shikenan sai a ce kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan ƙaramar mota to zai yi kafara a kan shi. Kafara ɗin ita ce zai yanta ainihin wato bawa, na haka in mutum goma ne to zai yanta bayi goma, sannan kuma zai ainihin yi abin nan
diya, to ita diya din nan dangin shi ne za su biya ta a cikin ainihin shekara uku, in suna da hali kuma su biya a lokaci guda. Yadda diya take ita ce kowane mutum daya za a kimanta kudin raƙuma guda 100, naka in mutane 10 ne to kaga kudin raƙumi 1000 kenan. Dangin shi ne na dangin uwa da uba su za su biya a cikin shekara uku, dan suna da hali kuma za su iya biya lokaci guda. Shi ba zai biya ko kwabo ba, shi zai yi kafara ne kadai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'ar musulmi, kamar yadda muka yi ta sanarwa, da Allah sai a dan bada minti 5 ga yadda al'amarin sanarwar zai karasa. Bira na kun Asabar da Lahadi da safe insha Allah karfe 6:30 akwai karatun ahkamul jana'iz wa bid'ah anan insha Allah. Bira na kun Alhamis da Juma'a akwai karatun littafan dan fodiyo. Za mu fara da wasiqatul ikhwan لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع. وأن المتافي هو كاسواك شغلاك ذيك ساميش أنا ساميش مصمم دربوتو إرنا من حوصة نهانو ربوتين شرقية بزام زيد الشينا وأن دمك تابسيتم أكان كمبيوتر إن شاء الله.